masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke tasirar mu, ga kanin labaran.
To Ibrahim, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar lashe zaben kasar da gudanar yayin da abokin hamayyar Raila Odinga ke ikrarin an tafka magudi. An gano cewa wasu 'yan kungiyar bada agaji ta Red Cross 6 na daga cikin mutane 30 da aka kashe a wani rikici da ya barke a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Sannan Koriya ta Arewa ta ce nan da tsakiyar watan nan na Agusta za ta kai hari akan yankin Guam da ke dauke da dakarun Amurka a yankin Pacific.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa 'yan Najeriya na cewa muddin EFCC ta amince cewa kudaden mai da ta bankado na bashi ne, to ita ma fa ta yi laifi. To idan ko ba na bashi bane fa,
in kuma ba bashi bane, misali an ga cewa an hada baki ne ko an cuci gwamnati, to bai kamata kawai su tara manema labarai su ce sun karbo bashi kuma su yi shiru ba. Kamata ya su gurfanar da waɗannan kamfanoni da masu kamfanonin a gaban babbar kotun tarayya.
Za kuma a ji martanin APC da wato martanin da APC ta mayar kan zanga-zangar neman Buhari ya murabus.
Ba a taɓa shugaban ƙasa wanda yake bin doka irin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Su 'yan jam'iyyar PDP idan suke ihu, ai a lokacin su Allah ji garai dan Yar'Adua, ai ba da sunan sa aka ce ya shiga zabe ba, ai da sunan PDP ya shiga zabe. Amma ai da rashin lafiya, ai bai handing over ba.
Sannan za a ji cewa ƙasar Burtaniya ta sake yin alƙawarin agazama Najeriya, kuma kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafar da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar yin tazarci a zaben kasar da aka gudanar yayin da abokin hamayyarsa ke ikrarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi ranar Talata. Hukumar zaben kasar ta ce zuwa daren jiya Laraba an kida ya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben kasar, inda Kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban 'yan adawa Raila Odinga ya samu kashi 44. Jami'ai a hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zabe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada. Sai dai Odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumar zaben kasar, lamarin da ya sa ya ce zaben na cike da kurakurai. Amma shugaban hukumar zaben kasar Ezra Chiloba ya maida martani kan wannan zargi, inda ya ce zuwa yanzu ba su ga wata alama da ta nuna cewa an yi kutse a na'urorin su ba. Shugaba Kenyatta da Odinga sun jima suna hamayya tsakanin su, inda a baya suka taɓa karawa a shekarar 2007 da 2013. Zaben 2007 ya haifar da tarzoma da ta kai ga sarar rayuka da dama.
Rahotanni daga Jamhuriyar Tsakiyar Afirka na cewa 'yan kungiyar bada agaji ta Red Cross 6 na daga cikin mutane 30 da aka kashe a arangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta. A jiya Laraba, bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gwabza faɗan a wata cibiyar kiwon lafiya a garin Gambo da ke da tazarar kilomita 70 daga garin Bangassou. Shugaban kungiyar ta Red Cross a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka, Anthony Mbogo, ya ce ya kaɗu da samun labarin wannan rikici, inda ya kira ga ɓangarorin da ke faɗa da su ɗauki matakin kare fararen hula tare kuma da mutunta ma'aikatan da ke ayyukan jinƙai. Wannan rikici shi ne na uku da ya auku a cikin wannan shekarar, wanda yake rutsawa da ma'aikatan ƙungiyar ta Red Cross. Tsageru a ƙasar ta Jamhuriyar Tsakiyar Afirka kan kai farmaki asibitoci domin su ƙarasa abokan hamayyarsu da ke jinya.
Wata kafar yaɗa labarai a Koriya ta Arewa mallakar gwamnati ta rawaito wani janar ɗin ƙasar Kim Rak Gyom, yana cewa hukumomin Pyongyang na shirin kai wani harin soji da zai kai kaici yankin Guam da ke yammacin tekun Pacific mallakar Amurka, wacce ta girke wasu dakarun samanta da wasu makaman yaƙinta na ruwa. Janar Kim ya ce Koriya ta Arewa za ta kammala shirye-shiryen kai wannan hari nan da tsakiyar watan nan na Agusta, inda ce za su harba wasu makamai masu linzami guda 4 da ke cin matsakaicin zango a kan tsibirin na Guam. sunan waɗannan makamai masu linzami Hanson 12 rocket a cewar General Kim. Ya kuma ƙara da cewa makaman za su isa tsibirin bayan sun tsallaka ƙasar Japan, inda za su sauka a ruwa da tazarar kilomita 30 zuwa 40 tsakaninsu da gabar ruwan Guam. Wannan shiri, inji babban hafsan sojin, zai je gaban shugaba Kim Jong-un, inda za a jira umarninsa kafin a aiwatar da shi. Shi da yankin Guam na ɗauke da mutane 163, inda 700 ma'aikatan sojin Amurka ne.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya gudanar da wani gangami domin nuna ƙarfin ikonsa na siyasa kwanaki bayan da babbar kotun ƙasar ta haramta mashi riƙe mukamai saboda ɓoye adadin kuɗaɗen wato ƙadarorin da ya mallaka. Tuni dai masu sukar wannan mataki da ya ɗauka suka fara dasa ayar tambaya kan wannan gangamin da ya gudanar, wanda suka ce ya keta doka tare kuma da wulaƙanta kotun ƙasar. A jiya Laraba, Sharif ya fice daga Islamabad, babban birnin ƙasar ta Pakistan, zuwa Lahore, birnin da aka haife shi da ke gabashin ƙasar. Ya yi tafiyar ce cikin wata mota ta kece raini tare kuma da ayarin motoci kusan 800 da suka haɗa da na masu zaman kansu da kuma na gwamnati. Ana sa ran ayarin motocin nasa zai shafi kwanaki uku yana rangadin yankin Grand Trunk Road mai ɗumbin tarihi, inda zai yi tafiyar kilomita 300 cikin kwanaki uku. Jam'iyyun adawa na ƙasar sun yi Allah waddai da yin amfani da kuɗaɗen masu biyan haraji wajen gudanar da wannan gangamin da suka ce tamkar yaƙin neman zaɓe ne Sharif ya gudanar, duk kuwa da cewa kotu ta haramta masa yin hakan.
Gwamnatin shugaba Trump ta ƙaƙaba takunkumi akan wasu ƙarin 'yan ƙasar Venezuela 8 saboda taimakawa da suka yi wajen kafa wata sabuwar majalisar dokoki a ƙasar, wacce ake sa ran za ta faɗa da ƙarfin ikon shugaba Nicolas Maduro. A ce ma'aikatar baitulmalin ƙasar ta Amurka ta sanar da wannan ƙarin takunkumi, wanda zai rufe wasu kadarorin jami'an da ya shafa a nan Amurka, ciki har da ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar Venezuela Hugo Chavez. Takunkumin har ila yau ya haramtawa jami'an shiga Amurka, sannan ya hana kowane ba'amurke hudar kasuwanci da su. Sakataren ma'aikatar baitulmalin Amurka Steve Mnuchin ya ce kafa majalisar dokokin ta Venezuela wanda mataki ne na ƙara baiwa shugaba Maduro damar ƙara makalewa akan karagar mulki. Wannan mataki da Amurka ta ɗauka na zuwa ne bayan da gwamnatin ta Trump ta ƙaƙabawa shi kansa Maduro wasu takunkumi a makon da ya gabata, da kuma wasu ƙarin jami'an gwamnati 13 su ma da aka saka musu takunkumi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata.
To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, batun bashi ko handamar ɗumbin kuɗin mai da hukumar EFCC ta ce ta ban kaɗo ya fara janyo ayoyin tambaya saboda irin matakin da aka ɗauka. Ƙwararru da 'yan raji na cewa idan bashi ne, to EFCC ba ta da iko a kai, idan kuma handama ce, to a kira ta da sunanta a kuma ɗau matakin gurfanar da mahandaman a maimakon a gaya ma 'yan jarida kawai. Daga Kano, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya wato gashi da cikakken rahoton.
Wannan ofis ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da miliyan 988 da 296 da naira 990 da kobo 62. A halin da ake ciki yanzu, waɗannan kuɗin suna nan cikin NNPC TSA account da ke Central Bank of Nigeria.
Dr. Adamu Hamis da Musa kenan shugaban ofishin shiyar Kano na hukumar EFCC. Yanzu yanzu dai ƙungiyoyin rajin yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma tabbatar da adalci a shugabanci a Najeriya na yaba hukumar ta EFCC dangane da wannan hoɓɓasa. Kwamar Nura Iroma Aji jami'i ne a ƙungiyar CSLAG.
Wannan abu ne mai kyau a ce ana samun dawo da kuɗaɗe makudai irin waɗannan da aka yi almundana da su aka ce amanar ƙasa. Daidai abu ne da ya kamata gwamnati ta yi karatun tanuzu, kuma abu ne da ya kamata 'yan Najeriya za su fahimci cewar magana gaskiya harkar nan ta cin hanci da rashawa abu ne da ake yin sa da jami'an gwamnati, abu ne kuma da ake yin sa ana sane. Dalili yaushe kana bin makudan kuɗi a matsayin basussuka, kai da kake bin bashin ba kama zo kai raisin alam na cewa kai kana bin wannan bashi ba, sai su independent marketers waɗanda suka kai duk da mun san siyasar da take tsakanin su da major marketers, za mu ci gaba da saka ido kuma mu ci gaba da yi wa al'umma bayani akan makomar waɗancan kuɗaɗe da aka ce an samu.
Baya ga kwato makudan kuɗaɗe daga kamfanonin dillancin mai guda tara, ERCC ta ce ta kwato wani adadi daga shi kansa kamfanin mai na ƙasa, wato NNPC.
Su kansu NNPC din mun kama su, sun zo nan. Abinda suka a lokacin kafin a kawo mana kesin, akwai kuɗi hannun NNPC retail biliyan 39, kuma ina tabbatar maka wannan biliyan 39 mun rikobar da su gaba daya.
Yayin da ERCC ke murnar nasarar da ce ta samu, masana dokokin ƙasa a Najeriya na cewa abinda ta yi din baya cikin hurumunta na aiki. Barista Audu Bulama lauya ne a nan Kano.
In maganar doka za a yi, hukumar ERCC ta aikata haramun. Hukumar EFCC in ka duba dokar da ta kafa ta, wato Economic and Financial Crimes Establishment Act 2007, kwata-kwata ba ta da hurumi ta shiga maganar bashi. Kowa yake bi bashi kuma kowa yake bin bashin. Kuma kotuna tun daga kotunan ƙasa har zuwa kotun koli sun tabbatar da cewa in maganar bashi ce, hukumar EFCC da 'yan sanda da SS ba su da hurumi a ciki, kuma haramun ne su zo ma baki. Abu na biyu, in kuma ba bashi bane, misali an ga cewa an hada baki ne ko an cuci gwamnati, to bai kamata kawai su tara manema labarai su ce sun karbo bashi kuma su yi shiru ba. In laifi suke ganin an aikata, to kamata su gurfanar da waɗannan kamfanoni da masu kamfanonin a gaban babbar kotun tarayya, idan har da haɗin bakin waɗansu ma'aikatan NNPC. To public service rules ta tanaji tsarin da za a bi wajen wato gurfanar da mutum a gaban kwamitin bincike da da'a na ma'aikata, idan an zarge shi da laifi. Bayan an yi wannan kuma za a iya kai shi kotu ina idan ana zargin babban laifi ya aikata.
Barista Audu Bulama kenan lauyan gwagwarmaya a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando don saboda kudi.
To Allah shi kyauta, kuma gaida na Kwari daga Kano. Kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta mai da martani kan zanga-zangar neman Buhari ya murabus da cewa ai a baya ma wani shugaban Najeriya dan PDP ya jinya mai tsawo. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mara baya ga matakan da rundunar 'yan sanda ta ɗauka na tarwatsa masu zanga-zangar shugaba Buhari ya murabus da takinsu Awamumu Dondo Movement, ta hanyar shuna musu karnuka. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas, Comrade Mustapha Salihu, ya ce ba a take haƙƙin masu zanga-zangar ba don ba su nemi izinin gudanar da ita ba daga jami'an tsaro, da kuma musamman ma zargin sun barbata gari sun kutsa cikinsu.
Wanda suka yi wani kaga wani mutumin kirki ne guda ɗaya? Babu wannan, ba magana ba ne wanda za yi magana, because babu wani mutumin kirki zai sa kanshi irin cikin wannan al'amari, ko da dan adawa ne. Don tunda ake Najeriya, kai ma ba ma Najeriya ba, Afirka baki daya, ba a taba shugaban kasa wanda yake bin doka irin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Kana da labari a nan su yan jam'iyyar PDP idan suke ihu, ai a lokacin su Allah ji garai dan Yaradua, ai ba da sunan sa aka ce shiga zabe ba, ai da sunan PDP shiga zabe, amma ai da rashin lafiya ai bai bai handing over ba.
Kuma a yadda kake magana, sai na ga kamar kana nema ka zargi yan adawa ne suke gudanar da wannan zanga-zangar.
Tabbas kana ganin crowd din, ai abinda Turawa yake gara rented crowd ne, don wani ma an gazo ka tambaye shi kai zanga-zanga me kake bai sani ba. Kana ganin su kasancewa biya aka yi 3,000 kuwa ka je ka dibo su a area wanda wurare aka zo aka tara su, aka samu shugaba guda daya yana wanda yake cikin maye ya ci gaba.
Tsohon dan majalisar wakilai daga Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki kan wannan lamarin, tunda shugaba Buhari ya damƙa rikon wuka da nama ga mataimakin sa
da kuma mai rikon ƙwariya na shugaban kasa. Duk tsarin mulkin Najeriya ne, kuma ta yanta ya yi mulkin da ya kamata. Idan yau Oshubanjo ya ga dama, zai iya cewa ya rusa cabinet din Najeriya gaba daya, ministoci na saukar da su, ba wanda zai tambaye shi, don shine yau yake kan ragama. Saboda haka in yana wani tunani daban, ana maganganu wanda ba su da dalili, wai wani kabal, waye kabal? Idan zai yi aiki yayi aiki, in bai aiki kawai ya bar aiki, shikenan, babu wani ka daina kuka da Buhari a yanzu kam.
Ra'ayin matashin dan siyasa Adamu Bunyadi kan wannan lamarin ya sha bamban.
Ya kamata Buhari ya duba Allah, idan tausayin talakan ne da gaske a ran kowa a ransu, ya zo ya ce canja ministocin sannan ɗaya. Na biyu, in ba zai yi aiki ba, gare ya zo yace shi da Osubanjo sun yi resigning sanar president ya rike na wata uku ayi zabe ko kuma dai ya kamata a sanar da Najeriya abu daya amma yanzu ana kon gaba kon baya duk abin da kaga ya lalace yanzu a Najeriya na dan arewa ne
wasu lawoyi sun fara nuna shugaba Buhari bai saba tsari ba bayan wuce kwana 90 yana ketare ga lawaya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama
dan dokan kasa bata bada wa'adi ko iyakan lokacin da shugaban kasa zai kasance a bayan nan ba abu ne ake magana akan rashin lafiya kuma yana kan kowa kuma sai sada sauki ya samu kafin ya dawo batun wani an bada wa'adin kwana 90 ko duk maganan banza ne dokan kasa nan bata tana da haka ba kuma yana iya zauna har sai iya lokacin da Allah ya bashi lafiya ya dawo
jami'an gwamnatin Najeriya na kara nana da fatar dawo shugaban nan ba da dadewa ba Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
Haba Najeriya Haba Najeriya Menene duniya ne Menene duniya ne
To a gaida Elhikaya bari mu kada birnin Badun kuma inda kasar Ingila ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya ta fuskoki daban-daban Hassan Umar Tambuwal gare ka
Kasar Burtaniya ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya ta fannoni da yawa tare da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu. Mataimakin jakadan Burtaniya a Najeriya, Mr. Lauren Buffins ne ya sanar da hakan a lokacin da ya kaiwa gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ziyara a ofishinsa dake unguwar Agodi Ibadan. Mataimakin jakadan Burtaniya Lauren Buffins yace yana yin amfani da wannan dama don ƙarfafa danƙon zumuncin da ke tsakanin ƙasar Burtaniya da ƙasar Najeriya tare da hada hulɗa a tsakanin harkokin kasuwanci da wasu fannoni da dama ta yadda ƙasashen biyu za su amfana da juna da yake mayar da jawabi gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ya zayyana wa mataimakin jakadan na Burtaniya a Najeriya irin taimakon da Najeriya ke son ƙasar Burtaniya ta yi mata Gwamna Abiola Ajimobi yace muna buƙatar bunƙasa kasuwanci kuma wannan wata dama ce kuma muna son a mayar da hankali ga aikin gona haka ma ana iya taimakawa a fannin ilimi Gwamna Ajimobi yace kokarin da gwamnatin kudu maso yammacin Najeriya ke yi na inganta lardunan su da hada kansu ba wai don a rarraba Najeriya ko a dakushe ci gaban ta bane Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
gaida na tambuwar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoye ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya biyo bayan yunkurin wadansu tsiraru a kasar dake daukar matakan da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima kasar cikin wani halin tsaka mai wuya to kyawun alkawali dai aka ce cikawa Sabili da haka yau shirin domin iyali zai rufe wannan babin a binnin tarayya Abuja inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan kasar da kuma illar da suke gani na tattare da yunkurin raba kan kasa. Yau kuma za mu dora ne a hirar da wakilinmu Madina Dauda ta kwaro da Mr. Sony Onidafe. Wani dan shekaru 61 da ainihin sa dan asalin yankin Niger Delta ne amma kaifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa da kuma fatawa Mustafa dan asalin jihar Kano Alhaji Mustafa ya bayyana hanyar da yake gani za a iya shawo kan wannan matsala wanda za ta samu karbuwa da goyen baya tsakanin matasa
abinda ake so a samu tsayayyen shugaba wanda zai zama na cewa shugaba ne shi mai adalci zai kuma kalli kowa ba bai damu da bambancin addini ko yare ko kabilanci ba misali yanzu in kana so ka gyara duk wani rinjimin na arewa kai sai kai zauna ka tsaya kai tunani ka ce to shin a musulmin da suke shugabanci a arewa za mu iya samun sardauna mai halin irin na sardauna shin a kiristocin da suke mulki a arewa kuma su ne manyan arewa suna cikin manyan arewa shin za mu iya samun mutum kamar Sunday Awoni ko za mu iya samun mutum kamar Daniel Acemugu ko za mu iya samun mutum kamar irin su a Michael Audubu ba da sauransu wanda abin da har su je sarka da sauransu. Saboda haka in kika kalla cewa babbar matsalar da ta ake addabar ma gaba ɗaya kamar yadda yake faɗa shine lalacewar shugabanci kamar yadda China ce bai sha faɗa. Saboda haka dole sai mun zauna mun fara tunanin cewa ya za a yi mu gyara wannan shugabanci. Shugabanci kuwa ba za mu iya gyara shi ba shine abin da muke bukata shine dattawa su zama su ne masu ba da shawara. Samari matasa su zama su ne masu aiwatarwa. Shine inda ake haduwa a tafi abinda Sa'ad Bello ya daura arewa aka kenan abinda kuma yawanci irin su ci babafimi Awolowo irin su da tunan da azuko duk abinda suka kenan suka jawo yara su a matsayin sanar da tawa suna sama suna ba da shawara amma an zo su ci to wani je kacan saboda haka dole abinda ake bukata kenan a tafi ka fada da ka fada yanzu kamar misali lokacin da ake duk wannan surutan da sauransu na wannan su zashi daga nan wannan su koma can an ba da ultimatum an yi waye abinda ya bani mamaki shine makaddashin shugaban kasa zuwa su manyan arewa da aka kira zuwa manyan inyamari da aka kira babu wanda ya damu ya kirawo samarin nan ya zauna da su hayya ba wanda ya damu cewa a'a to a kirawo su a zauna da su ma a su fada mu gyara musu inda suke kuskure mu nuna musu abin din su sannan mu nuna musu yanda za su yi babu kungiyar gononi ko ta kudu ko ta arewa kowanne ya je zauna da wannan samarin ya zauna da wannan matasan ya wayar musu da kai ya gyara musu abin din shine hanya mafi sauki da za a iya fita daga cikin wannan matsalolin canji shine a zauna a tebur a yi magana in ja bukatar a zauna a yi abinda su yanzu su irin su baban gida su Atiku suke ta kira a yi cewa a restructuring Najeriya da musulmi bangaren
sake fasalin kasa
to shikenan sai a zauna a kalla ta ya za a yi in za a yi abin nan ba ai ba zuwa za a ce yau an gama shi ba a bashi lokaci
o ga so ne kana ganin cewa zama yanzu a ce yanzu ne za a fara tunani kuma a yi kokarin wai a hada kawo nan waɗannan matasa da kawo nan su suka riga suka yi zafi ta ya za a so mashi
akwai lokaci in an akwai hali za a yi in ana misali mutum kaman Atiku Abubakar shi zai kira matasa a kaman Kaduna a yi shawara ai zai amfani
za su amsa masa kira
ya gwada su kira ya taru da wasu da tabi arewa a kira yan arewa a kira kai har da yan kuduma su zo a Kaduna zo na yi magana abin mamaki an yi a nan Birashi shi Nnamdi Kanu yace wai zaben watan 11 na shekarun nan zai a Nambra wai Inyamurai ba su shiga zaben ba shi sarkin Inyamurai Waneze Digbo Modu ya kira Kanu sun meeting cewa shi wannan abin da ke bai kamata ba ya je kudin shi ina so sauran da tabai duk jiyoyin kasar nan kasar gaba daya su kira yan yaran su a zauna a yi magana a ji su me damuwanku a nema gyara in ba ka ba gaskiya akwai matsala
to ai an gwada irin wannan taron a Kaduna kaman Manjo Al-Mustafa ya danyi irin wannan taro makon da ya gabata ko kana da masaniya
da masaniya har su shi shugaban Masob Mwazirike ya je magana amma muna gani yanzu wai shi Mwazirike din kaman ya zama labarin jiya sabon sarki a kasan Yamurai shine Nnamdi Kanu kan gidan shi satin da wuce jama'a sun taru suna iyu suna matasa mara aiki suna iyu shi Malam Mustafa mai shi ma matashi ne zace da tabbai su kira irin wannan meeting a ja kunnin yara a yi wa juna shawara mu samu yanzu mu ci gaba mu zama tare
to ina kuka kawo harkan iyali misali a ce irin rawar da mata za su taka a wajen irin waɗannan taruruka da ya kamata misali a ce mace ta dan tsawata ma mijinta ko madanta ko ma wani wanda yake abin nan ina kuke kallon yadda mata za su iya taka rawa anan
su za da kyakkyawar rawa da su taka domin fitina ci ciki tausuwa wanda mutane marasa kirki musamman yan siyasa za su yi amfani da ita su jawo rigingimu da fituntunu da tashashin hankula su mata suna da rawar da su taka mai kyau na farko dai za su iya yayin sarbiya za su iya yayin su tambayi na cewa to kada ka yadda wani ya saka kaje ko kaje kuwa ne ko ka tada fituna a waje kaza ko abin nan da sauransu abubuwa ne da za su iya taka rawa a nan wajen na biyu su rawa wata babbar rawa da su iya takawa shine su ma suna da katunan su na zabe saboda haka suna da wannan kyakkyawar rawar da su saka cewa su tsaya su kalli abin nan cewa yau yayin su ba su da makaranta mai kyau yayan su ba su da asibiti mai kyau yayan su ba su wannan ba su da motar da za su hausa su tafi makaranta da sauransu saboda haka suna da kyakkyawar rawar da za su taka su ma a zaben 2019 da ta zo. Shi ma wannan sai za su yi ƴaƴansu gata ne. In suka fita suka zaɓi mutum na gari ba dan aiki hujja ba, domin babban masifa da take damu addabar Najeriya yanzu musamman arewa shine aiki hujja da akuma.
Professor, ai wai kafin a kai shekara 2019 din irin rawar da iyaye mata ya kamata su taka yanzu wajen jan kunnin ƴaƴansu. Dukan waɗannan matasa da suka yi waɗannan harsashe da neman a raba da wane ne, ai suna gaban iyayensu?
Eh, da yawa akwai wasu iyayensu suna nan da ai ba ma wai koda mutum baya gaban iyayensa, ai da can an masa tarbiya. Dama can ai mahaifiyarsa ta masa tarbiya, kuma babu uwar da ta so ta ga danta ya fita yana wasu abubuwa na tashi-tashi hankula da sauransu ko abubuwan da su jawo rigima.
To kana ganin ma iyaye matan ne suka gaza ne soni da ƴaƴanmu suka bijire mana suka kai har ga neman a raba ƙasa?
Ba haka ba. In akwai matsala ko ni gida da matan da mazan suna da laifi, ana misali yayi ni yanzu ba zan ci wai yaran su yin laifi ce wai laifin matana ba. Matan suna koyawa ƴan su tarbiyoyi kala-kala, ya kamata iyaye babanin ma suna yi. Sannan kuma ba ma wai ƴaƴa kawai ba, ana misali in na koma gidan su matana ta tambaye ni na ka fito, ina so matan su dinga jan kunnuwan mazan su. In yanzu ana misali yaran suka yi press conference na cewa ya nyamare su tafi kasanan bayan iyali na family na mijin kanwata Inyamiru da Gabiya yana da yara hudu, ni Robo da Adama ina da yara uku. Ga yan matana za ku san shi, Boss Mustafa matana Kanon shike, matan shi daga Oshun take, yana da yara hudu. Yanzu Robo Yoruba Inyamiri a iyali daya, ya zamu yi
kuma arewa.
To yau ma lokaci ya kwace mana sabili, da haka zamu da sa'aya a nan da kuma fatar kowane dan ƙasa zai bada tasa gudunmuwa ga ci gaban Najeriya tsintsiya madaurin ki daya. Muna kuma godiya ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwari a Kano Najeriya da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su da kuma Solomon Abo daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
To gaida innar amali, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarin duniya amma fa a takaice.
To a daidai lokacin da muka shigo ɗakin watsa labaran namu, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar yin tazarci a zaben ƙasar da aka gudanar yayin da abokin hamayyarsa ke ikrarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar Talata. Hukumar zaben ƙasar ta ce zuwa daren jiya Laraba an kidaya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben ƙasar, inda Kenyatta yake da kashi 54 cikin 100, yayin da shugaban In Adawa Raila Odinga ya samu kashi 44. Jami'a hukumar zaben ƙasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zabe kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Sai dai Odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumomin zaɓe, wato hukumar zaben ƙasar, lamarin da ya sa ya ce zaben na cike da kurakurai. Rahotanni daga Jamhuriyar Tsakiyar Afirka na cewa 'yan ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross 6 na daga cikin mutane 30 da aka kashe a rangamar da aka yi tsakanin wata ƙungiyar tsageru da kuma wata ƙungiya mai kare kanta. A jiya Laraba bayanai kan wani rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki 6 ana gubza fada a wata cibiyar kiwon lafiya a garin Gambo da ke da tazarar kilomita 70 daga garin Bangassou.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, wato Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.